inganci ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15. Dama an amince a yi amfani da rigakafin ga yara 'yan shekaru 16 zuwa sama a yanayi na lalura. Matakin da aka ɗauka yau.
Kamu mu je ga sauran labaran duniya, bar mu kawo muku rahotonmu na farko. Tabarbarewar tsaro a Najeriya ya sa masana lura da tsaro na ganin rashin karfafa hukumomin tsaro na daga cikin abubuwa da ke kawo koma baya ga yunkurin shawo kan matsalar rashin tsaro a ƙasar. Idan aka duba, za a ga yadda 'yan ta'adda ke samun galaba suna kashe jami'an tsaro da aka samar a yankunansu domin kare lafiya al'umma. Wakilin muryar Amurka daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya duba mana wannan lamarin.
Daya daga cikin hoɓɓasar da gwamnatin Najeriya ke yi wajen ganin an shawo kan matsalar rashin tsaro ita ce tura jami'an tsaro a duk wuraren da aka samu rahoton samun ayyukan ta'addanci. To sai dai sau da yawa samar da jami'an tsaron baya hana 'yan ta'addan sake gudanar da aika-aikansu. Hasali ma wasu lokuta sukan yi fito na fito da jami'an na tsaro har ma da kisan su, kamar yadda waɗannan mutanen suka shaida.
Misalin kare 11 na rana muka samu labarin cewa 'yan bindiga suna taruwa a ƙauyen Arune da Babura, suna yatuwa da gaba suna taruwa, suna yatuwa da gaba suna taruwa da bindigogin su. Labarin ya kai ma jami'an tsaro da mu ga dan bagare sun ka tafi sun ka nemi taimako kanana isa an ka tafi su kuma sun ka hangi motocin jami'an tsaro ta yi kuma sun kai to. To da an kai ta dauki ba dadi da an ka kashe mobile guda biyu, sun ka kashe mutum biyu cikin mutanen gari kuma sun ka tafi da mobile guda.
Shi DPO namu da ke kasaba ya ji labarin cewa akwai 'yan ta'adda barayi shanu sun shiga ƙauyen Makuku. Sojin haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an daƙile su shi awon gaba da wannan shanu. So Allah shi kwashe suna isa Makuku sai suka fara fafatawa da su. So dalilin haka shi DPO da kusan jami'an mu za a ce guda 8 sun rasa rayuwarsu.
Bandits din nan ne masu koran shanu nan hilla ne suka shigo. Barayin sun wuce 500 ita gari mun haye suka zagaya ta suka ware harbe-harbe. An jima soja guda 3, an kashe sojoji guda 2, sun kone hillock na soja.
A kudancin Najeriya ma ana ta samun rahotanni cewa 'yan bindiga suna hallaka jami'an tsaro suna ɗaukar makamansu a jihohi daban-daban da ke kudancin Najeriya. Hakan kuma yana faruwa ne lokacin da wasu jama'a ke kokawa akan cewa jami'an da aka tura yankunansu sun yi kaɗan, musamman bisa la'akari da yadda 'yan bindiga suke zuwa da yawa idan za su gudanar da aika-aikarsu.
An sami na soja 25 ne, mobile ba su wuce 50 ba, kaga in ka haɗa su gaba ɗaya ba su wuce ba su kai 100 ba. To amma barayinan sai su zo kan su 500-400. Kaga kuma an san maɓoyinsu, kuma in za su zo gari sai sun haɗe.
Wannan lamarin a cewar mai sharhi akan lamuran tsaro Captain Yahaya Jiya Umar mai ritaya yana faruwa ne saboda gwamnati ta ƙi ta kula wajen ƙarfafa hukumomin tsaro.
Mu Najeriya problem namu tun daga farko, instead of building institution, by building institution mai sai aka gina mutane. Dukkanmu da kike ganin da soja da police nan ba su da isasshen kayan aiki. Kudade an bayar ma don a siyo kayan aiki ba a yi amfani da shi ba, wani san wawure kuɗi. Abin da yake faruwa kwanan nan a Senate, ai kashi muna gani komai ya fito aiki. Mu gaya ma kanmu gaskiya mana. Yanzu da in kace Nigerian Army a ƙasan waje duk duniya san shi. Yanzu a nan wanda suka yi rawan gani duk sun yi ritaya ko kasan babu soja kenan. Liberia nan ka duba ba da Sierra Leone mu muka yaƙi aka yaƙi muka komai muka kawo wanda ake so aka faka muka tsaya kuma sai da ta zauna. Amma yau amu a kanmu mun kasa yi ma kanmu saboda me? Saboda institutions ba a gina su ba.
Ganin cewa gwamnati tana ta ɗaukar matakai waɗanda har yanzu za a iya cewa sun kasa biyan buƙata, wataƙila da za ta jarraba wasu daga cikin shawarwarin da masana ke bayarwa da an samu biyan buƙatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma ziyartar shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, ƙasar China ta ce yawan al'ummarta ya ƙaru da mutane miliyan 72. inda ya kai biliyan 1 da kusan rabi daga shekara ta 2010 zuwa 2020, wanda hakan shine mafi kankanta na karuwar da yawan al'umrar take yi tun bayan da ta kafa dokar hana haihuwa fiye da daya ga kowane iyali a shekara ta 1980. Hukumar kididdigar jama'a ta kasar ta sanar yau Talata cewa yawan mutanen China din ya karu da kashi 5.38 cikin 100 daga shekara ta 2010 zuwa 2020, inda a shekara guda aka samu karuwar kimanin 53 cikin 100, wanda ke nuna cewa ya ragu da 0.04 idan aka kwatanta da na baya. Wannan kasa, wacce ita ce ta fi kowace kasa a duniya yawan jama'a, na fuskantar wani abin damuwa na raguwar jama'a masu shekarun iya aiki, ga kuma karuwar tsaffi masu ritaya, wanda hakan ya samo asali daga dokar tilasta takaita haihuwa da gwamnatin ta kafa don dakile karuwar jama'ar kasar. Amurka ta ce tana matukar goyon bayan matakan yada demokradiyya a kasar Habasha, yayin da ranar 5 ga watan Yuni da za ta yi zabe ke karatuwa za a iya gudanar da sahihin zabe ne kawai a yanayi na kwanciyar hankali. Wannan kalaman dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da matsalolin jin kai da kuma tashin hankali a yankin Tigray na arewacin kasar ta Habasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya dage wajen ganin kasashen Habasha da Eritrea sun tabbatar da janyewar sojojin Eritrea daga yankin Tigray kwata-kwata ba tare da bata lokaci ba, kuma ta yadda za a iya tabbatarwa. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya faɗi a ƙarshen watan Maris cewa kasar Eritrea ta amince ta janye sojojinta daga yankin na Tigray. To amma duk da wannan tabbaci da Prime Minister Ahmed ya bayar, babu wata shaidar da ta nuna cewa sojojin na Eritrea sun janye, a cewar jami'an gwamnatin Amurka. A ƙarshe, kasar Kenya ta dakatar da zirga-zirgar jiragen sama tsakaninta da Somalia 'yan kwanaki kawai bayan da ƙasashen biyu suka maido da hulɗar jakadanci bayan yanke ta na tsawon watanni 5. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta Kenya ta tura saƙo ga takwarar aikinta ta Somalia mai cewa an dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu, in banda ta jigilar rigakafi da kuma agajin Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar wani jami'in gwamnatin Somalia wanda ya nemi a sakai sunansa saboda bai da hurumin magana da 'yan jarida. Wannan dakatarwar za ta fara aiki ne daga yau 11 ga watan Mayu zuwa 9 ga watan Agusta aƙalla.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Labaran barmu leka taskar rahotanni. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce zuwa yanzu bincikenta ya gano wasu manyan 'yan siyasa, 'yan kasuwa da masu fade aji da suke tallafawa kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram. Gwamnatin ta ce za ta gurfanar da su da kuma bayyana wa duniya ta gansu. Amma tambayar da na yi wa ministan shari'a Abubakar Malami, ya zuwa yaushe 'yan kasar za su ga hakan, kuma ta yaya wannan binciken zai bambanta da ire-iren waɗanda ake yi a baya?
Ayin da ake cikin mazaka da zuciya ne, abin da ya fara cikira shi mazaka da zuciya ya ba da dama a ainihin gano waɗanda ke da hannu game da abin da ya danganci ta da zaune tsaye ko harkar ayyuka irin na ta'addanci a Najeriya. Mutane, ainihin hukumomi da kuma abubuwan da suka danganci kafofi irin na hada-hadar kuɗi, waɗanda suka kasance suna ba da gagarumar gudunmuwa da 'yan ta'adda domin kada zaune tsaye a faɗin Najeriya kan shekan. Kuma abin da aka bazuci a cikin wannan yanayi, bincike ya ƙarfafa nasarori sun samu ta fuskar ainihin faɗaɗa binciken, ta fuskar tabbatar da ainihin su waye, da ta fuskar tabbatar da yanayin da suke gudanar da matsaloli tare suka danganci ba da tallafi game da ayyuka na ta'addanci. Kuma ana ɗaukar mataki na ganin da cewa kungiya ta biya kuɗin sabulu na ƙoƙarin ganin cewa ta fi kowane irin mataki da ya kamata, ta fuskar gurfanarwa gaban kotu da makamantansu na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a cikin wannan ƙasa Najeriya.
A iya wannan bincike da kuke yi, ana iya cewa adadin mutane na zuwa yanzu aka iya ainihin kama su da wannan tuhuma.
Da zan ce in baka kowane adadi da a halin yanzu, amma dai ba da nan ba da daɗewa ba, za a ji mu game da adadin su, za a ji mu game da adadin su waye, za a ji mu kuma a hukumomi waɗanda su da haƙƙi na yin da haƙƙi ta kuka abin da ya kama su da su a gaban kotu ko kuma ɗaukar matakai.
Ana iya cewa waɗannan mutane da kuke ainihin tuhuma kawai sun shafi ‘yan kasuwa ne ko ko akwai ma’aikatan gwamnati akwai kuma ‘yan siyasa.
Bincike ne wanda yake mai faɗi wanda kuma ya haɗa da kowane irin nau’in jama’a a faɗin ƙasar Najeriya, ya haɗa da ‘yan kasuwa, ya haɗa da ma’aikatan gwamnati, ya haɗa da hukumomi. Bincike ne mai faɗi kuma ya faɗa ta kuma an faɗa ta da shi kuma an samu nasarori ta kuka ainihin gano kan bakin dare.
To kana tabbatar da al'ummar Najeriya cewar nan da ‘yan kwanaki ko ‘yan makonni ko ‘yan watanni ne za su ga hukunci ko ko za su ga sakamakon wannan binciken?
Ba shakka a kan wannan nan da ‘yan lokaci kaɗan mutanen Najeriya za su ga amfani da alfanu da ke da nasaba da wannan binciken.
Kwai rahotanni kuma da suke nuna cewa akwai wasu jami'ai waɗanda suke jiga-jigai ne a cikin wannan gwamnatin taku waɗanda suke ta'azzara wannan abu. Kana so ka ce ma al'ummar Najeriya cewar su ma idan bincike ya bayyana da su za ku bayyana ma duniya ta gan su kenan?
Hakkin wannan gwamnati ta hakki ne na ganin cewa ‘yan Najeriya mutum miliyan 200 sun zauna lafiya. To da idan kana magana hakkin ‘yan Najeriya to ina baka tabbacin cewa wani mahalinki ko ma'aikacin gwamnati ne ko ba shi da ko kan kasuwa ne ko waye shi to ba shakka gwamnati ba ta ɗauki kowane irin mataki na bakin Najeriya mutum miliyan 200 kwanciya hankali da lumana bisa la'akari na ɗaukar mataki a kan wasu mutane ko ƙungiyoyi ɗaiɗaiku waɗanda ainihin sun kalli wajen kama kansu ta da zaune kare.
Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadiyar cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kwanan nan ne kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya ta kira taron manema labaru a Abuja inda ta nuna damuwa bisa wani kudirin majalisar dattawa da ya umarce hukumar kwastam ta maida wasu 'yan kasuwa haramtacciyar shinkafar da suka yi fasakofinta da aka kwace. Suna bayyana hakan a matsayin zagon ƙasa ga shirin gwamnatin tarayya na samar da abinci a cikin ƙasar. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu jami'an kungiyar akan haka da ma sauran batutuwa da ke da alaka da samar da isasshiyar shinkafa da ma abinda ke sa shinkafar Najeriya take tsada da dai sauran batutuwa da suka sha musu kai. Hassan gare ka.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na noma tushen arziki wanda a yau ina tare da wasu manyan baki guda biyu kuma zan bari su gabatar da kansu.
Sunana Alhaji Abba Dantata, ni ne MD na Fursa Foods Limited wanda suke producing Fursa Crown Rice a Kano, Nigeria.
Sunana Sadiq Kasim, jami'i a kamfanin Wakot Rice da ke Argungu, kamfani da yake sarrafa shinkafa a Kebbi State, jihar Kebbi, Nigeria.
Alhaji Abba Dantata, bari in fara da gare ka. Wato, kun kira wannan taron manema labarai ne? Inda kuka yi ƙorafi. Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da ƙorafinku, wato shin menene ainihin ƙorafin naku ne?
An samu wani labari wanda ya dan girgiza mu kaɗan na kan cewa Senate Committee sun ba da magana cewa custom da suka shiga suka je kasuwanni a Najeriya, ɗaya daga cikin kasuwar ita ce Ibadan. Suka kwace shinkafa da aka shigo da ita ta fasa kauri cewa a maiwa da wannan 'yan kasuwan shinkafarsu. To wannan abu gaskiya ya